أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يومنا بكوي غوتن رمضان شكرا تدو ليدا دريهولو لأربعين دا بكوي وان ديدا شدا شرين دا هدو غوتن بيو ميلادية شكرا تدو بيو دا شرين دا شدا أجي أمبا من تابا mun kammala karatu a cikin suratu ar-ra'd sannan mun bayyana maqasid wato darussa da suke cikin suratu ibrahim a yau insha Allah zamu yi bayanin wannan sura a dunkule kafin mu tafi zuwa ga ayoyin kamar yadda muka saba suratu ibrahim ya farkon ta aya ta farko Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo wannan aya kamar muqaddima ce ko shimfida game da bayanin shi alqur'ani cewa littafi ne da Allah ya saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ma'ana tabbatar da cewa wahayi ne daga Allah ya zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam da kuma bayanin abinda Allah ta'ala ya jibinta manzo na isar da sakon shi wannan littafi menene maqasudin a isar da wannan littafi shine domin ya zamo sababi da kuma hanyar fitar da mutane daga bata da duhu na shirka da sabon Allah zuwa ga haske na imani to Allah tabaraka wa ta'ala ya fara wato shimfida da wannan aya ta farko bayanin shi wannan alqur'ani cewa Allah ne wahayi ga manzo sallallahu alaihi wa sallam da bayanin wato illar shi wannan wahayi shine domin a fitar mutane daga cikin duhuwa na bata zuwa ga haske na shari'a sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala aya ta biyu da ta uku yayi gargadi ga kafirai game da sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da fifita duniya akan bin shari'ar da yazo da ita kamar yadda muke ta bayani galibi mutane idan aka yi musu wa'azi abin da ke hana su bin hanya shine fifita duniya akan lahira duk wanda aka yi wa'azi yana da zuciyarsa tana da karkata zuwa ga duniyar sai iga shi ba zai hakura da ita ba ya fiki ta ta sai ya kyale lahirar ya ce ko uhu ya biye wa duniya dan wannan kuma dabi'a ce ta kafirai kuma wannan al'amari ne da yake jefa mutane cikin halaka daukan duniya a matsayin ita ce komai ita ce gaya ma'ana ita ce gaba ɗaya abin da mutum ya sa a gaban sa kuma galibi masu irin wannan suna zaka tadda ba su imani da lahira ba shi yasa kawai sai su ko kallon ta ba sa yi ba sa tana ta kawai duniya ita ce a gaban su sai Allah yace wa wailul lil kafirin min azabi shadid wato azaba a gidan wuta za ta tabbata ga kafirai azaba mai tsanani su wane ne waɗannan allazina yastahibbuna al hayata ad dunya ala al akhirah waɗanda suke fifita rayuwar duniya akan ta lahira to kuma ba sa so su ga mutane suna bin hanyar Allah ne saboda dabi'ar mutane idan mutum baya kan gaskiya kuma baya so ga mutane ba suna kan hanyar gaskiya in yana kan bata sai iko kowa ma ya zama irin hanyar sa yake kai to suna fifita duniya akan lahira sannan kuma suna hana mutane bin Allah bin tafarkin Allah suna hana mutane wa yasujuna an sabilillah wa yabghuna aywajan suna ma kokarin bata hanyar Allah din nuna ai ba hanya ce da ya dace a bi ta ba hanya ce ta daidai ba to irin waɗannan su ne wanda Allah ya yi wa gargadi da cewa suna da azaba a gobe a kiyama a gidan wuta da yake wa wailul lil kafirina min azabin shadid waɗanda suke da waɗannan sifofin shi yasa a ƙarshe aya yake ulaika fi dalalin ba'id suna cikin bata wanda yake manetanci sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala a aya ta gaba ya yi bayanin wato baiwa da yake ga wannan al'umma na aiko masa manzo da shi wannan alqur'ani wanda Allah ya saukar da shi ne da harshen larabci tunda Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga larabawa ne duk da cewa sakon shi sako ne na bai daya amma sai ya zabi harshen larabci sako annabi sallallahu alaihi wasallam na dukkan dan adam ne har zuwa tashin alkiyama to kaga ba zai yi a raba sakon da yaren da ka daban-daban ba sai Allah ya zabi yaren larabci wanda shine yafi dacewa ayi wahayin Qur'ani da shi saboda cikar fasahar sa da kuma sanin wato ilimin Allah na cewa Al-Qur'ani ma'ana ya lallarci kowa zai iya fahimta sakon da yake ciki sai Allah yake wa ma arsalna min rasulin illa bil lisani qaumi ba ma aika wani manzo face sai da yaran mutanen sa harshen mutanen sa sannan abin da muke aiko shi da shi shine bayani na sakon mu li yubayyana lahu dan yayi musu bayani duk manzon da muka aiko za mu aiko shi ne da yaran mutanen ko harshen mutanen da aka aiko shi a cikin su domin da haka ne zai musu bayani su gane ba da wani yaran daban ba saboda haka Allah ya zabi larabci ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wahayi da harshen larabci zuwa ga Quraisha ko kuma Larabawa to amma in manzon ya zo shari'a ta Allah ce shi manzo zai isar da sako ne yayi bayani amma kuma Allah shi ke shiryar da wanda iga dama cikin bayi fai zillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha wannan kuma sunna ce ta Allah dama dai ya riga ya kasa bayinsa tun lokacin da ya halicce su yace waɗannan ƴan aljanna ne wala ubali haula ila aljannati wala ubali waɗannan kuma yace haula ila annari wala ubali haka Allah ya raba saboda haka duk da cewa ga sakon nan bayanin sa ya fito fili duk mai hankali yana iya fahimta to amma kuma shari'ar ta Allah ko da an yi bayani wani ba zai shari'a ba saboda in ba shi da rabo duk bayanin da za a yi ba zai gane ba sannan sai Allah ya buga misali da cewa wannan sakon da ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi na alqur'ani dan ya fitta mutane daga duhuwa na shirka da bata da sabon Allah zuwa ga haske na shari'a imani da shari'a da biyayya ga Allah haka dai ya aiko annabi Musa da irin wannan sakon saboda waɗanda ake wa magana a lokacin wato Quraishawa suna da labari na tunda suna makotaka da Yahudawa na annabawan da aka aiko a cikin Yahudawa kamar annabi Musa labarin sa ya shahara a cikin su to sai Allah yake buga musu misali cewa kamar yadda ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan shari'a da haske haka ya aiko annabi Musa da wannan shari'a sakon iri ɗaya ne walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nuri wa dhakkirhum bi ayyamillah sannan kuma a cikin wannan sakon sai Allah yayi nuni zuwa ga sunnarsa dangane da bayi akwai abin da Allah ya ce ayyamullah kwanakin da Allah yake nuna ayarsa ga bayi ma'ana ta yadda masu imani sai ya tseratar da su kuma ya ba su nasara da daukaka kafirai kuma duk da yadda suke jayayya da gaskiya bayan duk tsawon lokaci a ƙarshe dai Allah zai karya su kuma ya zamo ƙarshen su ba mai kyau bane misali sune abin da ya gudana ga Fir'auna yadda ya gallaza banu Isra'ila Allah ya halakar da shi banu Isra'ila suna cikin rauni Allah ya daukaka su ya ba su nasara to sai Allah yake tuna banu Isra'ila wannan ni'ima da ya musu na tseratar da su daga Fir'auna da kuma wato ba su maiwa a bayan ƙasa sai da ya gadar musu da ƙasar bayan ya halakar da Fir'auna to wannan akwai aya a cikin wannan kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna fi zalika al-ayati likulli sabarin shakur sannan sai Allah ya ci gaba da bayanin abinda annabi Musa yake gaya wa mutanen sa na kira zuwa ga shari'a da kuma bin tafarkin Allah da tuna musu ni'imar da Allah ya musu na cewa ya tsamar da su daga halaka a hannun Fir'auna kuma ya ba su daukaka wa idh qala musa li qaumihi izkuru ni'matallahi alaykum idh anjaakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab sannan bayan wannan sai Allah ta'ala yake sake nana ta cewa dai aikin da yake aiko manzanni da shi shine wato su isar da sakon Allah na wahayin da yayi musu da bayani amma abin da yake na hukunci a hannun Allah yake shari'a a hannun Allah take shari'a a hannun Allah take wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi shine ayat da malai ya karanta cewa manzo ya zo da shari'a ya gaya wa mutane ya nuna musu ba dole kowa ya imani ba saboda shari'a ta Allah ce shari'a ta Allah ce kuma sai Allah ya dawo da bayanin sunnar ta cewa kamar yadda ya kira banu Isra'ila cewa su tuna ni'imar da ya yi musu na aiko annabi Musa ya shiryar da su zuwa ga imani kuma ya ɗaukaka su ya halaka Fir'auna wanda yake azabtar da su to sai wa Allah godiya in sun yi godiya Allah ta'ala zai ƙara musu cikin ni'imar sa wa idh ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid wannan sunna ce ta Allah haka Allah yake wato gudanar da al'amarin sa cewa zai yi ni'ima ga bayi in sun yi godiya ƙara masa, in sun yi tawaye kuma idan yi ni'imar sai ya rike a basu. Sannan Allah ya ci gaba da bayani dai cewa ya aiko manzanninsa da kira zuwa ga shari'a. Akwai waɗanda manzannin suka kira su zuwa ga shari'a amma suka ibin manzannin Allah ya halakar da su. Allah yake ba wa waɗannan labari cewa irin abin da ya gudana ga waɗancan, ma'ana lokacin da manzansu ya zo ba su yi imani ko manzanninsu, to haka al'amarin yake. Duk wanda Allah ya aiko mishi manzo ya ki imani, to Allah ta'ala in ma dai ya halakar da shi, ya gaggauta halakar da shi a duniya ko kuma ya jinkirta yi masa hukuma har ya je ya gamu da shi a gobe alkiyama. Alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum, shin labari bai zo gare ku ba? Ana tunawa waɗannan mutanen kafirai cewa ai suna da labari na labarin annabi Nuhu da mutanensa, yadda ya kira su suka yi tawaye Allah ya halakar da su. Wa'adin wa Samud, da Adawa da Samudawa, duk Allah ya aiko musu manzanni kuma suka yi tawaye Allah ya halakar da su. Sai ce wal ladina min ba'dih, da waɗanda ma suke bayan waɗannan, ba iya waɗannan ba ne. Waɗannan misalai Allah ya buga da yawa. Allah ya aiko manzanni, mutanen sun ƙi imani, Allah ya halakar da su. Da yawa waɗanda Allah kaɗai shi ya bawa kansu sani dangane da su, la ya'lamuhum illallah. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna la fi shakkin mimma tad'unana ilayhi murib. Ma'ana suka yi raddi ga annabawan cewa ba za su yi imani ba, suna shakku ma suna kokonto cewa abin da manzannin suka zo da shi ba gaskiya ba ne. Yasa ma Allah ya siffanta ya ce faraddu aydiyahum fi afwahihim, ma'ana suka wato dora hannayensu akan bakunan cewa abin da ake faɗa ba gaskiya ba ne. To sai Allah ya buga misalai, bayan ya buga misalai ya faɗi amana a ƙudurarsa da ikonsa na halittar sammai da ƙasa da abin da ke ciki, wanda wannan ya isa a ce kafirai sun dawo sun yi imani. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. معناه إن يد من زمن سكفت كنشي قالوا بليد جمتا ننس إن أبن دي قداننا ميد مغانا من زمن سنة كلا متا ننس سوكما سنة مسردي الله يكباد العباري Allah yake ba da labari cikin aya ta 10 da 11. Sannan sai Allah ta'ala ya bayyana al'amarin da yake gudana tsakanin manzanni da kuma mutanensu waɗanda suke kafirce musu, cewa abin da suke gaya musu shi ne cewa ko dai su daina abin da suke na da'awa zuwa ga wato imani da Allah shi kaɗai, ko kuma su fidda su daga gidajensu. Wannan kuma abin da mutanen Makka suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan na kokarin kuntata masa shi da masu imani. Sai Allah yake bayyana cewa wannan sunna ce da ta gabata a baya. Haka dama mutane su ce wa manzonin su wa qala allazina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina. To me yake faruwa in an yi hakan? Sai Allah yake fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin. Abinda yake faruwa idan aka kai wannan wato matakin, to Allah ta'ala sai ya halakar da azzalimai. Idan suka ki imani kuma suka ce sai sun kori manzannin daga garuruwan da suke, to a ƙarshe Allah ta'ala na saukar musu da azaba ne, ya kama su da azaba ya halakar da su. Kuma in sun halaka a wannan duniya, azabar Allah za ta fada a ranar lahira. Shi ne Allah yake ba da labari cewa in aka halakar da su, to za a jefa su ne a cikin azaba. Min wara'ihim jahannamu wa yusqa min ma'in sadid. Allah yake bayyana irin azabar da za ta gamu da ita a lahira. Allah yake bayanin wannan azaba domin gargadi ga ainihin mushrikai da suke tawaye ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan sai ya bayyana cewa kafirai duk abin da za su aikata na aiki ba yi da wani amfani, domin Allah ba zai karba ba. Allah ba zai karbi duk abin da suke ba muddin ba su yi imani da Allah ba. Duk wanda bai imani ba ko da ya yi aikin alheri, Allah ba zai ba shi lada ba, domin sharadi na karba aiki shine imani da Allah shi kadai subhanahu wataala. Masalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rih fi yawmin 'asif. Aikin kafirai in an je kiyama ba za su tadda komai ba, ko da sun yi wani abu da suke ganin abin alheri ne, aiki ne wanda yake ana yabansa a duniya, amma Allah ba zai ba su lada ba. Dan me? Dan ba su imani da Allah ba. Dan ba su imani da Allah ba, saboda haka Allah ba zai karba ayyukansu ba. Shine abinda da Allah yake, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. To an je lahira za su tada aikin, wato aiki ba su da ladan aiki, saboda dama ba su imani ba, Allah ba zai karba aikin ba, zai ba su lada ba. Sannan sai Allah yake bada mashhad min mashahidi yawmul qiyama. Allah yake bada wato kamar a ce sura na abin da zai kasance a ranar alkiyama. A cikin wannan sura Allah ya yi bayanin wani daga cikin al'amarin da bayi za su samu kansu a ciki a gobe alkiyama, shine jayayya tsakanin shugabanni da mabiyan, waɗanda shugabannin suka ɓatar da mabiyan a duniya, suka zamo dalilin hana mabiyan bin Allah. An je lahira za su koka su mabiyan su ce, to ai ga waɗanda suka hana mu mu bi gaskiya. Sai Allah yake ba da labarin abin da zai gudana tsakaninsu, kamar yadda Allah ya ba da labari a cikin suratul Baqara, ita barra allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab. To a ranar lahira duk wani sababin da ya hada waɗannan mabiya da shugabanni a duniya zai yanke a lahira, domin kowa zai barranta daga juna. Mabiyan za su ce ai ga shugabannin suka halakar da mu, shugaban za su ce a'a ƙarya kuke. Shine Allah yake cewa wa barazu lillahi jami'an fa qala ad-du'afa'u lil ladina istakbaru. In an tashi alkiyama, masu rauni waɗanda suke bin shugabannin ɓata za su riƙa cewa inna kunna lakum taba'an, ai a duniya ku kuka ce mu bi ku, za ku yi mana gata a gobe alkiyama, mun bi ku ne saboda abin da kuke gaya mana. To gashi mun zo lahira, fa hal antum maghnuna anna min azabillahi shay, ga azabar Allah za ku iya yi mana wani abu a yau? Tunda dama a duniya kuka ce kar mu bi gaskiya, kar mu damu, mu biyo ku a lahiran za ku, in akwai ta kenan, domin ba su yarda da ita ba, da sun yarda da ba su yi hakan ba. In akwai ta, in mun je ma ai mu ne manya a can, in an je lahiran ma. Domin wannan shine abin da irin waɗannan tawazu suke faɗa, masu inkarin lahira, domin suna ganin tunda Allah ya ba su matsayi a duniya, a lahiran ma su ne a gaba. ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. إن عندي لاهرا ما أيد الله إبن أدوني هكذا مكسن شيء لاهرا. ولئن رجعته سورة الكهف وان ديك جاي و أبو كين سجمر شيء واحد يدور عن الله يعني ما سوى هذا تيجي تو أي أبن ديك شيء أنا لاهرا ما أمن دي هكذا تاشي أما سينا أنا وان ديك دا shugaba kuma wanda yake da abin hannu. To saboda haka Allah ta'ala yake ba da labarin irin yadda za su barrantar da kansu daga mabiya. Sai suka ce kalu lau hadana Allahu la hadainaku, ai da a duniyan muna kan shirya da hakan nan za mu shiryar da ku. To ba daidai muke ba, saboda haka daidai ku yi haƙuri da abin da kuka samu kanku. Tawawun alaina ajzaina an sabarna ma lana min mahis, yanzu ga ma a lahira ai ba abin da za mu yi, gashi kun gani. Ko ku yi haƙuri ko kada ku yi, dai ba hanyar tsira, ba yadda za mu yi. Saboda haka za su riƙa wato barranta daga junansu, su talakawan suna Allah ya isa su, kuma suna ta to ai duk ɗaya ne halin da muke kuke ciki, shi muke ciki, babu wanda zai iya kowa wani abu. Suna ta fa haqqa alaina qawlu rabbina inna laza'iquna wa aghwaynakum inna kunna ghawin, kamar yadda Allah ya bada labari a cikin suratu as-saffat. Da ma aka fata muke muka fatar da ku, saboda haka yanda muke ciki haka za ku kasance a ciki. Ku yi haƙuri ko kar ku yi haƙuri, duk ɗaya ne, shine fa Allah, fa innahum yawma idhin fil azabi mushtarikuna, duk za su yi tare a cikin azaba. Allah yana bada labarin abin da zai kasance. Sannan kuma babban al'amarin da zai kasance a filin alkiyama shine shaydan zai barranta daga dukkan wanda ibishi. Babu wani abu da zai kasance mafi girma a cikin mashahid na alkiyama irin wannan, ma'ana abin da zai shaydan da kan zai fito ya barranta daga dukkan wanda ya bi shi, cewa shi ai ba shi bane ya sanya sarƙa a wuyanka ya daka, shi kawai shawara ya baka ka bi, saboda haka me ye laifinsa shi? Shaydan zai barranta gaba ɗaya, shi ne jagoran wanda yake abin nan kan ɓata, kuma shi yake ƙoƙari ya ɓadda mutane. Dama Allah ya gaya wa mutane, alam ahad ilaykum ya bani adam Allah ta'budu shaytan innahu aduwwun mubin. Dama Allah ya gaya wa mutane,
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الله يرجع بعد الأبالي عن قبر ينزو وانيني زي تي بي تنشيطان مكي انتبه هيا يا شيطان زي رؤي مكا رؤي يمتد كي كبير شيطان أي كاتن كاتب بي الله يرجع ينشي عن ذري أي بيان سوى شيطان إن مكي إني قتان أدم أبن ليكي سوشيني يمتد متاني تزمن أم متتعرفين لشي الله يرجع يمتد حكومتي نا متا ada ga an ga mutane to duk wanda ya bi shedan sai ya zargi kansa domin an riga an ga masa matsayin shedan a wajen sa makiyi ne kuma shedan kokari yake ta'addi da shi domin ya aukar da shi cikin wuta wa kala shaytanu lamma qudi al-amru bayan Allah ya hukunci ɗan wuta kan ga cewa wuta za su sai to ai ga shedan shi yayi mana kaza yayi mana kaza sai ya ce inna Allah wa'adakum wa'ada al-haq a kar ku dora mun ne Allah ya aika muku manzanni ya saukan muku da littattafai ya ga ya muku gaskiya cewa abin da zai kasance muku alƙawari na gaskiya alƙawarin Allah shine alƙawarin gaskiya haka shedan mai fara inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqq alƙawarin Allah shine gaskiya sai ce wa wa'adtukum fa akhlasu muku da ma alƙawari na iba me nake da shi abin da na ga ya muku na ce kiyama nan ba gaskiya ba ce ko ba abin da zika jama'a ƙarya nake saboda haka abinda na faɗa babu shi wama kana li alaikum min sultan kuma a duniya da nake kanku ba Allah ni ina da wani iko akan ku ne illa an da'awtukum fasali kaw ga muku magana ne kuka yarda kawai shikenan dan nace kai baka da hankali Allah ya baka hankali ka duba shi dan yadda zai rena maka hankali kina ba yake ga wasu da Allah ya baka hankali na ga maka magana ka auna mala ka gani kawai ka bi ne abin nan kuma ka zo ka ce za ka zarge kaga abin yana da ban mamaki ya ce wa ma kana li alaikum min sultan ba ni da wani iko akan ku illa an da'awtukum fastajabtum kawai dan nace ku tawo kuka bi ni abi yari ma shakida kuma shikenan sai ku ce za ku zarge ni fala talumuni wa lumu anfusakum kar ku zarge ni wallahi kowa ya zargi kansa wanda ya bushe dan inji shedan kansa sannan sai ce ma ana bi musulki kun wa antum bi musulkiya yau dai ba ni ba abin da zan muku yi mu kuma ba abin da za ku yi mu kowa abin da ya aikata shi zai gani saboda haka laifin ku naku ne ni ma na san ina da na wani mun zan tafi da na kowa ya tafi da nashi to shine Allah yake inna zalimina lahum azabun alim lalle azzalimai suna da azaba mai radadi a ranar alkiyama wanda suka bi shedan alhali shedan kiran su yake zuwa ga fata zuwa ga hanyar wuta innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir haka Allah yake duk wanda yake son ya kira shi wallahi wuta yake ta zo mu tafi in ya bi shi wuta zai kai shi saboda haka ba ka da bakin magana kaga wannan suratu ibrahim tana ba mu mashhad min mashahid alqiyama wani abu da zai kasance a filin alqiyama wanda mutane waɗanda suka bi shedan za su yi nadamar da ba za ta yi musu amfani ba wacce ba za ta yi musu amfani sannan sai Allah ta'ala ya buga misalin imani da kuma wato kafirci kalimatul iman kalma ta imani ya buga misali da kuma kalma ta kafirci da yake alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha kaga misali Allah yake bugawa masu hankali su duba su gani wannan kalma ta la ilaha illa Allah ita ce alkalimatu tayyiba duk wanda ya bi ta to abinda zai samu shine alheri ka shajaratin tayyibatin kamar a dasa bishiya ne wato mai amfani kyakkyawa wata ke mai amfani ga ta tsaya a cikin kasa ta tsaya kyan da kafarta kuma ta yi reshe ta yi sama kuma ga tana bada amfani tana bada amfani to sai ukulaha kullahina bi izni rabbi sai Allah yake wa yadribu Allahu al-amsal lin-nas la'allahum yatadhakkaruna hikmar bada misali da Allah yake buga a Qur'ani shi ne dan mutane su dauki wa'azi da izna da misalin da yake buga musu kalmar la ilaha illa Allah duk wanda ya rike ta to za ta yi masa amfani duniya da lahira kamar yadda wanda ya dasa bishiya mai amfani yake samun amfanin sa za ta yi masa amfani amma tsayar kuwa wa masalu kalimatin khabithatin ka shajaratin khabithatin amma mummuna kalma ita ce kafirci da shirka to shi ko mummuna al'amari ne da yake bai da وجثثت من فوق الارض ما لها من قرار ابني ده باي بتوشي باي ده اتلي duk wanda yabi to ya fada cikin halaka sannan bai da riba duniya da lahira cikin hasara zai kasance sannan sai Allah ya buga misalin waɗanda suka rike al-kalimatu tayyiba dan la ilaha illallah yadda zai musu ta goma shi da cewa abin nan in sun zo mutuwa Allah ta'ala zai ba su ikon su mutu akan kalmar la ilaha illallah sai dan an tambaye su a cikin kabari za su iya ba da amsa يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ما في ايماني الله زي باسو داتي سي ايه امتا واتو تنبيهه ده زاي مسو ا cikin قبر الظالمين كما الله تعالى يتابد ده ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ما ذا سي عباد امتا تو داما تن الدنيا بتريكي wannan kalma لا اله الا الله sannan ayi suka cigaba da bayani a cikin wannan sura mai albarka suratu ibrahim bayanin sufofin waɗanda suka butsu cewa Allah bayan yayi musu ni'ima alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufran wa halu qawmuhum daral bawar Allah yayi musu ni'ima da shari'a amma suka ture wannan shari'a din suka rike bata kuma suka jefa mutanansu a cikin halaka me makomansu jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar makomansu shine wutar jahannama kuma tunda wannan matabbata in ta zamo ita ce wutar jahannama sai Allah ya sake bayanin dai waɗannan suka musanya ni'ima da Allah ya musu da kafirci yace waja'alu lillahi al-jahada sun sanya wa Allah kishiyoyi alhali kishiyoyin nan ba su suka halicce su ba ba su suke rike da rayuwar su ba su suke azurta su ba ko ba su da abinda za su musu na amfani ko ba za su tsare su daga cuta ba kaga wannan babban butunci ne Allah ta'ala shi halicce su yayi musu ni'ima ban ni'imomi daban-daban amma sai suka kyale bautar Allah suke bautawa kishiyoyi da suka jingina wa Allah sune gumakar da suke bautawa da ababen bautar su to sai Allah ya faɗa makomansu a gobe kiyama cewa in a duniya sun dan ji dadin duniya kankani a cikin wannan kafircin to makomansu fa inna masirukum ila an-nar ita ce wuta a gobe kiyama ita ce wuta sannan Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan sura a cikin aya ta 31 yake kiran bayi zuwa ga imani da aiki nagari kulli ibadi alladhina amanu yuqimu as-salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an yati yawm la bi'un fihi wa la khilal kaga wannan kira ne ga mummune cewa rike imani fi aiki na kwarai saboda ne zuwa wannan ranar da za a tsaya a yi hisabi babu wanda zai tsira sai mai imani sai mai aiki na gari ai imani aiki na kare na kokarai shine kadai zai bada tsira a gobe kiyama domin a wannan rana la bai'u fihi wala khilal babu abinda mutum zai je bayan nafansa wanda zai tsira da kansa in ba ya je da imani da aiki na kwarai ba sannan Allah tabaraka wa ta'ala aya ta 32 zuwa 34 a wannan sura yake bayanin mazahir da kudratin wato kudrarsa ga bayi da ni'imar da yake ni'imta su da ita dan su bauta masa shi kadai sai yadda da cewa Allah ta'ala shi ke ni'imta su da dukkan waɗannan ni'imomi kuma haƙƙin da ya wajaba akan shi ne bauta Allah shi kadai ba tare da dingina masa wato kishiyoyi ba Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار يي بيان نعمومن دي غباي يتي وآتاكم من كل ما سألتم يباكو دك ابين دا كوكي دا كوكي روكو كتنبيش سبب هكا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن ذاكو كيدجي نعمومن دا الله يوكو بذاكو يي كيدجي سوا أما ضد نعمة دا الله يغا أن أدم سيكي والله بسلشي sai Allah ya ce innal insana la zalumun kaffar amma dan adam daga cikin sifarsa shine yawan zalunta kansa yawan kafirci da futunci duk wannan ni'imar da Allah ya yi wa dan adam amma bai yi wa Allah godiya ba wajen bauta wa Allah shi kadai sai da jingina wa Allah kishiyoyi wanda Allah ya hana haka bayan ga ni'imomin da Allah ya yi wa dan adam sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo misalai na bayinsa masu godiyar ni'ima shine annabi ibrahim alaihi salam yadda annabi ibrahim wato ya gode wa Allah bisa ni'imomi da Allah ya yi masa kuma ya tabbatar da tauhidi Allah ya kawo labarin annabi ibrahim alaihi salam tun daga inda yake ta rabbid alhadha albalada amina har zuwa karshen addu'a da yake yi ta godiya ga Allah bayan ya nemi tsari wa junubi wa baniya an na'budu al-asnam ya nemi tsari Allah ya tsare shi da zuriyarsa daga bautar gumaka yace gumaka sun fatar da mutar rabbi innahunna adlalna kathiran min al-nas dai ce faman tabi'ani fa innahu minni wanda yabi tafarki na da nazo na tauhidi to yana tare da wanda kuma ya jiye baya to ba ni ba shi dan wana wannan sura a ƙarshe sai Allah tabaraka wa ta'ala yake bayanin makomar azzalimai cewa duk abin da ke aikatawa yana gani ya sani wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun kar ka dauka Allah bai gani ba ya rasa na gabarin sanin abin da azzalimai suke aikatawa Allah yana gani ya sani yanayi musu jinkiri ne innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar wato wannan ma'aya ce da take gargaɗi ga masu aikata zalunci cewa Allah ya nemi musu jinkiri ne zuwa wata ranar da idanuwa za su kakkafi ma'ana a ranar alkiyama dan adam saboda musibar wannan waje ko tsufta ido ba zai iya ba idan kafewa ne saboda wato kai ka ce zuciyar za ta biyo makogaro ta fita saboda tsoro da kuma ganin wannan yanayi da dan adam bai taba ganin irin sa saboda ka azzalimai ake gargaɗin cewa Allah ya san abin da ke aikatawa yayi musu jinkiri ne zuwa wannan rana ranar da muhtaina mukun ayi rukusi la yartaddu ilaihim sarfuhum wa afidatuhum hawa yusufan ta irin yadda za su samu kansu cikin wato musiba da azaba tun kafin ma a jefa su gidan wuta sun sunkuyi da kansu sannan ba ta iya kifta ido suna cikin tsoro da fargaba duk wannan abin da ake karantawa Allah ta'ala yake haza balagun linnas wannan fa duk abin da ake karanta muku balag ne ma'ana ana isar muku ne da hujja wa'azi ake yi dan ya zamo hujja ba ka da hanzari in ka je kiyama ka ce kai baka sani ba haza balagun linnas wal yunzaru bihi kuma gargadi Allah yake wa mutane wannan alqur'ani Allah ya saukar da shi domin gargadi wannan wa'azin da ake duk wannan maganar sai an je kiyama ka ganka a cikin alkiyama zaka ce tabbas ashe abin da aka yi wa'azi ga kiyama to yanzu ya kamata mutum ya riki wannan wa'azin gashi Allah ya iso ya isar masa da gargadi da wa'azi da gargadi da wa'azi ma'ana duk abin da ake karanta na alqur'ani gargadi ne da wa'azi ga mutane وليعلموا انما هو اله واحد دان san cewa Allah ubangiji na gaskiya Allah ɗaya ne abin bauta وليذكر اولو الالباب وما تهنكل ليس لوكي واجب da izina an gama wa'azi duk wanda aka karanta alqur'ani baya bukata wani wa'azi an gama wa'azi da alqur'ani duk abin da yake bukata yaji na gargadi da shiriya an yi masa abin da ya rage shine ya dauka yayi aiki da shi ya zama cikin ma'abuta hankula shine hikimar da Allah ya ba wa dan adam hankali dan ya zama yana da ma'auni ya auna ya gani menene maslaharsa ya bi Allah ya yi imani ya inganta imani bi Allah dan ya samu tsira ko kuma a'a ya kyale ya yi abin da yake so a duniya ga kuma abin da ke jira ta a gobe alkiyama to wannan wa'azi ne da Allah ta'ala ya riga ya saukar ga mutane ba wanda yake da hanzari a wajen Allah subhanahu wata'ala ya riga an yanke wa mutane hanzari Allah ya isar wa mutane da wa'azi da gargadi saboda haka abota wa Allah shi kadai ayi abin da za a samu tsira ayyukan da za a samu tsira a gobe alkiyama kaga a cikin minti bai wuce 10 ba wannan shine a kunshi duk baki ɗayan sura suratul ibrahim abin take dauke da shi na wato bayani a dun kula gashi wannan ita ce suratul ibrahim to mu dauki ayoyin a gurguje ɗaya bayan ɗaya sai kuma mu karanta mun yanzu mun riga mun samu haske me yake cikin wannan sura ayat da malai karanta ta farko a take karantawa alif lam ra
alif lam ra kitabun anzalahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi idhni rabbihim ila siratin 'azizil hamid الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد.
الله تبارك وتعالى يا ابو دعونا سوره دا الف لام را حروفان نان دا اكي بود سورori wasu daga cikin surar alqur'ani da shi da muka yi bayani a baya malamai sun yi bayani cewa waɗannan harufa kamar yadda ya gabata ana kawo su ne domin tahaddi da kuma kalubalantar larabawa kuma abu ta fasaha cewa wannan alqur'ani da Allah ya saukar da harshen larabci ne waɗanda wanda shi wannan harshe ake rubuta shi da waɗannan baƙaƙe yaran su ne su larabawa saboda haka Allah ya saukar da alqur'ani a matsayin mu'jiza ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan suna ganin ma'ana suna masa cewa alqur'ani ba daga Allah bane su kawo kwatankwacin alqur'ani tunda ai da yaran larabci ne kuma da baƙaƙen nan aka rubuta alqur'ani kitabun Allah ta'ala ce wannan littafin ma'ana alqur'ani anzalnahu ilayka mun saukar da shi zuwa gare ka ya kai wannan manzo litukhrijan nas dan ka fitar da mutane min adh-dhulumat daga duhu ila an-nuri zuwa ga haske ma'ana alqur'ani wannan littafi mai girma aka ce kitabu ma'ana wannan littafi mai girma Allah ya saukar da shi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama dan me sai yace litukhrijan nas dan ka fitar da mutane kaga nan an ce mutane domin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya aika shi ne zuwa ga mutane baki daya larabawa da ajamawa wannan alqur'ani littafi ne shiriya ga dan adam tun daga aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa tashin alkiyama wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas bashiran wa nadira Allah ya aika manzo Allah ga dukkan mutane ya kira su zuwa ga shiriya da wannan littafi domin ya fidda su min adh-dhulumati ila an-nur daga duhuwa da shirka da bata da sabon Allah zuwa ga haske na shiriya da imani da kuma da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah yake huwa alladhi ayunzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur shine wanda yake saukar da ayoyi ga bawansa wato bayyinat wanda yake bayyananu suke dauke da hujja wato wanda yake din mai hankali yana iya gani karara li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur Allah yayi wannan wahayi ne dan ya fidda ku daga duhu na kasa zuwa ga haske na shiriya bi izni rabbihim kuma wannan sako da manzon Allah yake kiran mutane zuwa gare shi da izinin ubangijinsu ne ai bi amri rabbihim da izinin ubangijinsu yake kiran su zuwa ga wannan shiriya da mashi'arsa da iradarsa ila siratil azizil hamid zuwa ga tafarkin Allah wanda yake al-aziz magwayi al-hamid abin yabo sai ya jingina tafarkin zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala as-sirat yana nufin wannan addinin da Allah ya aika manzo Allah da shi shine musulunci da yace wa anna hada sirati mustaqiman wannan hanya ta ce mai gaskiya to wannan hanyar ita ce hanyar da Allah ya aika manzo Allah ya kira mutane zuwa gare shi ita ce hanyar musulunci addinin musulunci wanda Allah ya jingina wannan hanya ko tafarki zuwa gare shi subhanahu wataala yace ila siratil azizil hamid zuwa ga tafarkin Allah wanda yake al-aziz mabwayi sana al-hamid wanda yake abin yabo wane ne Allah al-azizil hamid yace Allah alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh Allah da ya aika manzon Allah da wannan hacce na musulunci shine Allah alladhi wanda yake lahu ma fis samawati wa ma fil ardh abin da ke cikin sama da abin da ke kasa mallakar sa ne mallaka ta halitta shi ya halicce su khalqan wa mulkan kuma shi ke mallaka su wa tasarrufan wa tadbira kuma shi yake gudanar da al'amuran su baki daya shi kadai subhanahu wa ta'ala ba tare da tarayya ba shine Allah da ya aika manzo da wannan hakkin وويل للكافرين من عذاب شديد كما ويل فتو عذاب تثبت اجدا متا للكافرين ذا كافرين من عذاب شديد ذا عذاب مي تنني ودندا منزا الله صلى الله عليه وسلم يكرا سو زوا ga wannan haske da shari'a ta musulunci amma suka kafirce suka ki imani menene makoman su shine fadan Allah ويل للكافرين من عذاب شديد وتو عذاب تثبت ذا كافرين a ranar alkiyama azaba mai tsanani saboda me sun yi shirka sun saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ki su bi shi saboda haka makomar su shine azaba da halaka mai tsanani a gobe alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala sai yake bayanin sifofin waɗannan waɗanda yake suna da azaba mai tsanani a gobe alkiyama su ne alladina
alladina yastahibbuna alhayata ad-dunya 'ala al-akhirati wa yasudduna 'an sabilillah wa yasudduna 'an sabilillah wa yad'unaha 'iwaja ulaika fi dhalalin ba'id.
Allah ta'ala ya siffanta waɗannan kafirai da sifa guda uku a cikin wannan aya da yake wa waylu lil kafirina min azabin shadid, ma'ana azaba ta tabbata ga kafirai. Wayl wato wani halaka da azaba ta tabbata gare su, wato min azabin shadid, daga azaba mai tsanani da za a jefa su a cikin agobar kiyama. To wane ne alladhina yastahibbuna alhayata ad-dunya 'ala al-akhirah, waɗanda suke fifita rayuwar duniya a kan ta lahira, ma'ana suka mai da duniyar ita ce gaya, ita ce kaɗai abin da suka sa a gaba, ba su yarda akwai lahira ba, shi yasa ma ba su yi imani ba, shi yasa ma ba su yi aiki don su samu rabo a lahira ba, don ba su yarda akwai kam. Yastahibbuna alhayata ad-dunya 'ala al-akhirah, sun fifita wannan duniya ƙasƙantacciya a kan lahira, wacce take ita ce madawwamiya matabbaciya. Saboda fifita duniya, shi yasa ma ba su yi imani ba, suka tsaya ita kawai take nema su ji daɗi a cikinta, duk abin da za su yi iya duniya suke wa, ba su yarda akwai lahira ba, shi yasa ma ba su yi imani ba, ba su yi aiki don lahira. A nan kaga ana zargin waɗanda ana aka ce yastahibbuna, suna matuƙar ƙauna, domin daga alhubbu ne aka yi masa wato ziyada, kamar yadda ake faɗa a Larabci, kalma idan aka yi mata ƙarin haruffan nan da ake ƙari a cikin Larabci da su, to yana ba da ma'anar wato kamar mubalaga. Yastahibbuna, suna matuƙar son duniya, suna fifita ta, sun ta'allaka, zuciyarsu ta ta'allaka da ita duniya. Ba yuhibbuna aka ce ba, a'a yastahibbuna, kaga an yi ƙarin haruffa uku akan hukum, suna matuƙar son duniya, zuciyarsu ta ta'allaka da ita, daɗin duniya suke so, abin duniya suke so, amma sun yi watsi da lahira. Kaga shi yasa Allah a wannan ayat da yake zargin irin waɗannan yace bal tu'thiruna alhayatad dunya, bari dai kuna fifita rayuwar duniya ta yadda ma'ana kuka ɗauke ta ita kaɗai ce a gabanku. Sai yace wal akhiratu khairun wa abqa, amma lahira ita tafi alheri, wa abqa ita tafi dawwama, da za ku gane. Kenan abin da ake zargi shi ne me? Ta'allaka rai da duniyar da rashin yin aiki don lahira, da rashin yarda ba, domin wani lokaci idan mutum ya ce ya yarda akwai lahira, akwai kiyama, akwai hisabi, sai ka ce to yaya aikinka kuma yake nunawa? Aikinka ya nuna gaske ka yarda? Da ka yarda da ka yi imani, da ka yarda da baka saba wa Allah ba, da ka yarda da ka yi ayyuka na ƙwarai, domin me? Ka yarda akwai ranar da za ka riski wannan sakamako na aikinka. Amma kana aikata ayyuka na saban Allah, wataƙila ma da shirka ba, wataƙila da shirka da duk abin da yake na zai ɓarar maka da lahira, ko baka yi aiki na garba, baka yi aikin ƙwarai ba, amma duk da haka an ce lahira, sai ka ce ka yarda, da ba ki ka yarda, amma aikinka bai nuna yarda ba. Don me? Don kana fifita duniya. Irin waɗanda su akan abin duniya komai suna iya yi, kamar yadda yanzu muke gani da yawa za ka ga mutane don san abin duniya ko mulkin duniya ko wane ne, sun aje imani a gefe, duk abin da yake na saban Allah suna yi, shirkan ma suna yi, ba irin wacce ba sa yi shirkan, matsafa iri-iri suna bin su, suna duk abin da ka sani na saban Allah, don me? Kawai don su samu duniya. Kake nan sun fifita duniya a kan lahira, sun allaka rayuwarsu, sun rataye ta da duniya kaɗai, sun kyale lahira. Amma ba wai yana nufin cewa masu imani su in sun zo duniya kawai ba sa yin komai ba ne, zama suke kawai iya bauta sai su jira mutuwa. A'a, su ma ai duniyar baki ɗaya Allah da ya halicce ta, ya halicce ta nan a rayu a cikinta ne, kuma duk abin da ya halitta a ciki ya halitta duk ɗan adam ya amfana. Abin da ba a so shi ne ka fifita duniya a kan lahirar, amma ba a nufin cewa wai ka kyale duniya ba za ka yi ƙoƙarin inganta rayuwarka ta duniya ba, a'a, ba haka ake nufi. Waɗanda suke fifita duniya akan lahira su Allah yake zargi, alladhina yastahibbuna alhayata ad-dunya 'ala al-akhirah. amma kai mai imani kana wato daidaita rayuwarka ta cewa duniyar za ka amfana da ita domin ta zama maka mai tsani don ka samu lahira. Sai sa Allah ta'ala ya bayyana a cikin Alkur'ani kaga yace duniyar duka ya halitta ta cikin abin nan da abin da ke cikin ta dan bayansa. Domin ya faɗa cikin Alkur'ani huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, shi ya halitta muku abin da yake cikin duniya baki daya dan me ya ce lakum gare ku, kenan an halitta dan ku amfana da shi. Abin da ba a so shine ya zamo ka manta da lahira, ka mai da duniya ita ce gaya shine ba a so, amma ka inganta duniyar ka abu ne mai kyau. Mai imani yana kokarin ya inganta duniyarsa kuma haka nan baya mantawa da mai da lahira, kamar yadda Allah ta'ala ya ja hankalin zuwa ga wannan a cikin Alkur'ani a gurabe da dama cewa duniyar nan an yi ta ne don mai imani ya amfani da abin da ke cikinta don ya nemi lahirarsa da wannan. Qur'ani yana cike da wannan bayani, saboda haka baya nufin cewa wai mumini ba zai tsaya ya nemi duniya ta yadda zai inganta rayuwarsa ba, haka ake nufi. Wanda ake zargi a wannan aya waɗanda suke fifita duniyar ne akan lahira kamar ba su yadda da lahira, amma mumini yana inganta duniyarsa domin ta zama masa tsani don ya samu lahira, saboda mutumin da yake cikin wahala da ƙangi da abin nan yaushe ma ya samu nutsuwar da zai bauta Allah. Kaga mai imani yana su ya kamata a ce ya samu kyakkyawar rayuwa wacce zai bauta wa Allah cikin nutsuwa da kuma kwanciyar hankali. An gane ku? Wannan shi yasa da yawa ba sa gane ma'anar zuhudin, aka ce gudun duniya, ba ana nufin gudun duniya shikenan ka bar baki ɗaya ka zauna kana jira a taimaka maka, ba haka ake nufi ba. A'a, ka fifita lahirarka akan duniya ya zamo baka ɗauki duniyar da matsayin da ita kaɗai ce a gabanka ba, a'a ka san cewa lahira ita ta fi maka, ita ce wadda kake wato ƙoƙari ka samu ribarta, amma ga ta a duniya nan duk abin da kake kana yi ne domin ya zamo sila ko kuma tsani don ka samu lahirarka. Za ka yi sana'a ka nemi abin da za ka ci ka raba kanka ta yi don ka yi bauta cikin nutsuwa da kuma jin daɗi. Kuma Allah mata'ala ya zaburar da mu zuwa ga haka, domin ya faɗa a cikin Alkur'ani ya ce da ya ambaci halittar duniya sai ce mai famsu fi manakibiya wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur, ku tafi a cikin sassan ƙasa ku ci daga abin da yake na arzikin. Kaga an ba mu dama mu inganta duniyar mu nema daga arzikin duniyar, amma kuma kada mu manta da mai ilayhi nushur, komawar da za a yi ga Allah. Kenan yayin da kake neman duniya don ka inganta rayuwarka ba ka manta cewa kuma je kana komawa ne lahira gobe domin ka je ka samu abin da ka aikata. Saboda haka anan ana zargin waɗanda suke fifita rayuwar duniya ne akan lahira suka manta da ita, allazina yastahibuna alhayata ad-dunya, sannan ba su tsaya iya nan ba, wa yasudduna an sabilillah, suna hana mutane suna wato hana su bin tafarkin Allah. Ay yamna'una man tattaju azaimuhum ila al-iman billah, suna hana waɗanda suke so su yi imani da Allah su kange su ga barin bin hanyar Allah, su hana su bin hanyar Allah. Wa yabghunaha iwajan, kuma suna kokari su bata hanyar Allah, ma'ana suna so su mai da ita karkatacciyar hanya, suna bata ta, ma'ana suna faɗan mummunan maganganu akan tafarkin Allah, ce ai ba hanya ce mai gaskiya ba, ba ita ce hanyar tsira ba, domin mai ta hana mutane bin hanyar Allah, suna bata hanyar Allah. To irin waɗannan masu aikata wannan shine Allah tabaraka wa ta'ala ya siffanta cewa su ne waɗanda suke cikin azaba mai tsanani da aka yi bayani. Ula'ika fi dhalalin ba'id, irin waɗannan suna cikin ɓata wanda yake manisanci, suna cikin ɓata wanda yake manisanci waɗanda suka siffanta da waɗannan siffofin. Sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala yake bayanin aiko manzansa sallallahu alaihi wa sallama da Alkur'ani wanda yake da harshen larabci. ملائكه تعالى بسم الله.
وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم.
يا كثرتي اكل لارباوا اكو وقت سكا شجاع الدين a nasara, addinin nasara, addinin nasaranci, akwai kuma waɗanda suka shiga addinin yahudanci. Kuma kar ku manta annabi Musa alaihi salam da annabi Isa ba larabawa ba suna da yaran sauraka littafin da Allah ya saukar na taura da ningila ba da larabci bane lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi manzuni daga Allah kuma Allah ya nemi masa wahayin alqur'ani da larabci to waɗannan sai suke cewa to ai littafin da Allah ya ko na baya ba da larabci bane to sun dauka cewa akwai yaran da Allah yake zaba iya wa'ancan yake aiko littafai da shi to sai Allah ta'ala yake gaya musu cewa a'a sunnar Allah shine in zai aiko manzo cikin kowace al'umma yana aiko su ne da yaran da suke ganewa irin yaran shine Allah ya ce ma arsalna min rasulin ba mu aiko ba cikin manzanni da muke aikowa wani manzo illa bi lisani qawmi sai da harshen mutanen sai da yaran da suke ganewa li yubayyana lahum dan yayi musu bayanin abin da muka saukan masa li yubayyana lahum domin yayi musu bayani Allah yana aiko manzannin sa ne da harshen mutanen da ya taho a cikin ba da wani yare da za a zo ana fada a fassara ba a da yaren da za a ga musu kai tsaye suna ganewa kuma yayi musu bayani abin nan sakon su fahimta fa yudhillu Allahu man yasha amma kuma in manzan yazo ya isar da sakon Allah yayi wa'azi yayi bayani shiriya kuma tana hannun Allah Allah ta'ala sai ya tabar da wanda ya so da hikimar sa wa yahdi man yasha kuma ya shiryar da wanda ya ga dama da hikimar sa adalcin Allah ne cewa ya raba bayin sa akwai wanda suke yan mutane duk wa'azin da za a yi ba fahimta za su yi ba wannan adalci ne na Allah subhanahu wataala sannan kuma ya shiryar da wanda ya ga dama da ainihin a tawfiqin sa zai shiryar da wanda iso kuma ya kyale wanda iso a cikin bata wannan haka Allah yake gabatar da al'amarin sa domin Allah shine al-aziz wanda yake magwaye cikin abin da yake aikatawa buwaye su da wato karfin mulkin sa da isar Allah shine yake yin abin da yake dama ya aiko manzo da sako manzon yayi wa'azi yayi bayani da yaran da mutane suke ganewa shi kuma Allah ta'ala tana shine mai iko magwaye sai ya shiryar da wanda iso da zuwa ga shiriya saboda shi magwaye ne mai aikata abin da yaso sannan al-hakim mai hikima ne cikin abin da yake hukuntawa kenan da wa'annan da Allah ya tabar da wa'annan da Allah ya shiryar duk karkashin hikimar Allah ne haka Allah ya so kuma akwai hikima a cikin wannan akwai hikima a cikin yin hakan da Allah tabaraka wa ta'ala yake yi na shiryar da wani shashi na bayinsa da kuma kyale wani shashi a cikin mata duk da cewa gashi aiko manzo ya aiko da littafi na shiriya amma wasu ba za su karbi sakon ba sai Allah ya siffanta kanshi da sifa guda biyu na buwaya da kuma hikima buwaya shine shi ya nitsu wannan halitta baki daya shine mai iko a kanta ko shine mai zartar da abin da yaso a cikin shi yaso ya raba bayan sa gida biyu yace fariqu fil jannati wa fariqu fil sa'ir shi ya ga dama ya haka shi yasa da ya aiko manzo domin yanke hangari ga bayi amma kuma shari'a a hannunsa manzon nashi isar da sako ne shari'a tana wajen Allah tabaraka wa ta'ala zamu dakata kan wannan aya insha Allah ta'ala gobe zamu karanta ta akwai abin da ya rige a cikin da zamu yi bayani abin da muka karanta dai Allah ta'ala ya amfanar da mu ba mu fahimta da kuma yin aiki da shi a kurakuran mu Allah ya mana afuwa ya fi mana Allah ya karba ayyukan mu ya fi kurakuran mu Allah ya zauna da kasan mu lafiya Allah ta'ala ya ba mu shuwa gauni na kwarai Allah ya ba mu ikon gyara halayen mu Allah ya mana albarka a cikin garuruwan mu Allah ta'ala ya tsare jinin musulmi da dukiyar su a ko ina take a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah muna tawassuli da ayyukan mu na alkhairi Allah ta'ala ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi duk abin da muke gudu Allah ya tsare mu daga gare shi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin